والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk wanda godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewa sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar yau uku ga watan safar shekara 1448 bayan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi inda muke karatu a cikin wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim Ibn Badawi jazakallahu khairal jaza muna kitab al-wasiya mun zo karshen sa a darasin da ya gabata sai lokaci yayi mun tsaya inda aka ce mata tustahaqqul wasiya wato wani lokaci ne wasiya take cancanta mun ji a cikin bayani cewa wasiya tana bamban tana tabbata ne bayan wato wasu abubuwa guda biyu na farko sai wanda ya yi wasiya ya rasu ita wasiya ba a wanzar da ita lokacin da mutum yake raye bayan ya rasu ne tukunna abin da ya faɗa na wasiya cikin dukiyarsa ake cira a bisa sharaɗinta da muka ji sannan kuma tana tabbata ne kadai bayan an gama biya masa basussuka inda a ce a wajen biyan bashi dukiyar da ya bari za ta ƙare gaba ɗaya ko kuma ya zamanto ta yi ƙasa sosai to a nan wajen wasiya da aka yi ta saraya nan ne inda muka tsaya insha Allah za mu dora malam ya ce tambihun ga wata faɗakarwa kafin a ƙarƙare shi wannan babi walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nasi fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim yayin da ya zamanto abin da ya fi ran jaye da yawa cikin mutane a wannan zamani shine kada bid'o'i a cikin addininsu abin da ya fi ran jaye wajen mutane shine duk wani abu na ibada kalla kaga jama'a ba su yi kokarin kaga masa wata bid'a an kutsa a cikinta ba walan siyama fi ma ya ta'allaqa bil jana'iz musamman ba abin da ya ta'allaka da ita janaza sallar gawa gyara gawa sallar gawa kai ta aje a rufe waɗannan abubuwa sau da yawa za ka ga mutane sun kutso da bid'o'i masu yawa waɗanda suka yi katutu kuma al'amari ne kuma na addini daga cikin bid'o'i waɗanda suka watsu musamman a abin da ya shafi janaza wato jinkiri wajen yin sallah jinkiri wajen sallar gawa ita janaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin da ya ce wace asra'u bil janaza ku hanzarta wajen kintsa gawa ku kaita inda ake jinkiri ko da tsakiyar dare ya halatta za a yi sallar gawa abinda ya sa malamai suka ce makruhi ne saboda
tsakiyar dare ba a cika samu a cika masa haƙoƙin da ake bukata ba. Kyautata masa wanka, hallara jama'a da rakiyarsa. To ko da a ce cikin daren ne, amma za a samu waɗannan haƙoƙin duk suka cika, to sai a yi ba sai an jira safiya ba. Amma daga cikin abin da mutane suka ƙaga sai ka ga jinkirin da ake. Wani lokaci ma sai ga an yi jinkirin kwana guda. Ƙwarai da gaske, jinkirin kwana guda da wuni. Mutum ya rasu misali a ce da la'asar, ba za a kai shi ba ko da yamma, ba za a kai shi ba sai kashagari. Kashagarin ma sai a kai ta la'asar. Saboda me wai ana jiran wani zai zo? Ya ce a jira shi. A ce abin a ce a'a wane ya ce yana kan hanya? Wani lokaci zai iso ba a sani ba. Amma dai ai flight ɗin safe zai shigo. Daga can sai a ɗauko shi daga Kano a kawo shi a mota. Ka ji ba? Wani ma yana wata uwa duniya wai sai an jira shi yanzu. Me rai zai ƙara magawa? Ka ga wannan bid'a ne. Ba haka annabi ya ce ai ba, ita kintsa gawa a je a bisa ne ta kuma ibada ce. Don haka annabi ya ce asra'u bil janaiz ko asra'u bil janaza, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an ridabikum. Haka yazo a cikin hadisi. Bari kuma a ce a je a bisa ne ta a dawo. Wannan kuma sai a buɗe wani sabon fage shi ma na bid'a. Wannan zaman darshan ɗin da ake yi da a irin salon da ake yinsa yanzu. Misali a kaga an zauna an kawo kanofi an saka shi ma duk bid'a ce. Wace sai an kawo rumfa an girka a ƙofar gida a san cewa janaza ake yi, rasuwa ake yi, bid'a ce. Zaman ma wace dole sai an zo an taru. Idan har misali waɗanda abin ya shafe su su sun zauna a gida saboda sauƙaƙa wa mutane zuwa su musannu sannu da ta'adiyya, saboda in kafan sama ka tafi kasuwarka, to wani kuma yana da alaƙa da kai sosai, yana so ya zo jajanta maka maka ta'adiyya, ina zai same ka? Ka tafi hidimomin kai, kana can kana can. Don haka do idan mutum ya zauna a gida a ɗan wannan lokacin, ranar da musamman abin ya faru don mutane su zo su riske shi su masa, wannan ba laifi ba ne insha Allah. To amma a zo duk kowa da kowa ma a zo a hallara, kaga wannan shi ma bid'a ce da aka kaga. Bayan wannan kuma ka ga an zo ana iyawa abinci daga cikin gidan, ana fitowa mutane kaɓaki kaɓaki, kattun gari zo suna ta ɗiban girki. Wani ma ba zai tashi ba azhar ta yi, sai azhar ɗin ta yi kusa ya san za a fito da tararraka, sai ya doso wajen. In an taimakon abinci aka kawo gidan, domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya yi shahada, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce isna'u li ali Ja'far ta'ama, ku yi abinci ku kai ma iyalan Ja'far. Fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, domin abin da zai kade musu hankali yanzu ya same su, ba za su iya dora tukunya ba. Kuma haka yana daga cikin sunna a yi abinci daga wani gida a kawo gidan mamata. Kuma idan har aka ɗauko wani abinci aka kawo musu ba laifi ba ne. To amma akasi sai ka ga abin nan an kawo abinci, in kana son gidan ki ya gagata, to in an mutu da gidan ya mutu, a kawo buhunan shinkafa a katan ɗin taliya. Shi kuma abin nan kawai mai zama yana ta hira a yi ta dahowa abincin, har sai ka ga yadda ka san gidan biki. Akwai mata da za a kawo har ɗan manya-manyan tukwane ya ke arowa irin dai na biki. Daga yin an yi rasuwa an samu kawo tukunya irin wanda ake girkawa ne za a yi bikin nan. A zo a girka a gidan, sabon buki ya tashi. Shinkafar da aka kai musu da taliyar duk a dafe a kawo kattin a waje su cinye. Bayan kwana uku duk su bar su kuma su koyaye. An dawo ba mai gida babu taimakon da aka kawo sun cinye. me za a yi da irin wannan al'ada? Me ta daɗa? Wasu ma da suke masu ɗan dama-dama sun mai da abin ya zama bikin ma ya sake zama special, shi ma akwai class. Ai da aka ti sun zo fi a wata ake siyowa. Ai da ya ce a je a kawo abin nan. A ta da wani ma da mota ko a ta da wani da mashin. Ya je duk inda ruwan sanyi yake a siyo a kawo mutane su ci gaba da sha suna hira. Duk bid'a ce. Wasu wanda suke da su kuma abin nan wadata su nuna aji. Sun faro za a kawo sai a dinga raba mutane ruwan faro, kada ku ci aka maida shi ba, a hankali ana maida shi irin yadda Kirista suke yin an mutu, su makanafe suke sawa, su kirama su kiɗa a kawo nau'o'in abinci a yi kwalliya, mu ɗin ma haka ake yi. Ba za a ga mutane sun fito da tufafin jikinsu ba, a agogaggun manyan riguna zannabukar tana kyalli. Haka za a ga an feffesa turare an zo an zauna buki sosai irin yadda Kirista suke. A zo a zauna ana ta abin nan. An sha kwalliya kuma ga abinci. Abin da kawo shi kaya-kaya. Baki ma idan suka zo daga wani waje za su yi ta'abiya, akwai take-away da ake na musamman. A dinga ɗiba ana sakawa. Har 'yan gari ma su ma riga ba su take-away ɗin suna tafiya da shi. Da kwalbar faro. Sun zo wajen walima, wane ya mutu. Wannan duk bid'o'i ne. Duk bid'a ce. To shine malamin ya ce kana min al-wajibi an yusiya al-muslim. Yana daga cikin wajibabbun abubuwa musulmi ya wasiya bi an yujahhaza, a gyara gawarsa da wuri. Wa yudfana, kuma a je a bisne shi ala sunna, a bisa yadda sunnar Annabi ta koyar. Yana da kyau mutum ya wasiya cewa ga yadda yake so a kintsa shi, ga yadda yake so a aiwatar. Ya ce kar a masa irin kabarin nan da ake tonawa iya sarangani, iya kwaburi. Shi ma ya saba ma yadda Annabi ya ce a tona kabarin. Ko lahadu za ka yi, ko shakku za ka yi, ba a yin yar sai an yi imaki. Haka Annabi ya ce imaku. Ku zurfafa, ku tona shi ya zurfi. Malamai suke saɓani mai ake nufi da gwargwadon imaƙin da ake so. Wasu malamai suka ce sai ya kai tsayin mutum. Wasu suka ce ya kai kirji. Imamu Malik ya ce ya kai cibiya. Da ko na malikiyar ana bi yadda Imamu Malik ya faɗa, ya bada fatawarsa. Yaqub da ake tonawa. To sai ka ce kai kabarinka a maka yadda Annabi ya ce a yi imaƙi a tona shi. In shakku ne sai an tona uwar ta yi tsayi sosai, tukunna sai a tsaga ta ƙyar a tsakiya, shakkun kenan. Idan lahadu za a yi kuma sai an tona uwar ta kai, sai a je ta kusurwar al-qibla sai a yi kogo, a yi ta haka ake yi, sai a yi kogo. Yadda idan aka samu tun a cikin kogon aka saka tubalai aka toshe wajen, in ka leƙa sai da kawai kamar rami ne, baka san abana shi an sa shi a cikin kogon, shi ne lahani. To yana da kyau mutum ya wasiya na irin yadda yake so a kintsa shi. Amalan bi qaulihi ta'ala, aiki da abin da Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku waɗanda sun kai imani, ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta. Wa quduhan nasu wal hijara, makamashinta mutane ne da duwatsun da aka yi shirka da su, ba kowane dutse ba, sauran duwatsu nike su ake yin kiyama ta su. Yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa, sheke su ake yi. Amma duwatsun da aka yi shirka da su su ne waɗanda ake san ya su zama makamashin wuta. Alaiha mala'ikatun ghilabun shidad, akan wannan wuta akwai mala'iku waɗanda suke masu tsananin fushi, kuma waɗanda suke masu ƙarfi. La ya'sunallaha ma amarahum, ba sa saba ma Allah abin da ya musu umarni. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, suna aikata duk abin da ya umarce su. Don haka yana da kyau mutum ya wasiya abubuwan da yake ya saba ma shari'a, kada a aiwatar masa idan ya rasu. a lokacin da ya zamanto mutum yana raye, idan an yi wasu bid'o'i baya hanawa, to ba idan ya rasu aka masa wannan bid'o'in yana da kamashi. Idan ana kuwar mutuwa shi ba a san shi yana hanawa ba, bai ki abin ba, balle kuma a ce dama shi ma yana yi, kai ko baya yi amma baya hanawa, bai nuna kyama ba in an mutu na dinga ihun nan na mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce innal mayita yu'adhabu bimaniha alaihi, au kama kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma mace ana masa azaba a dalilin kururuwar da aka yi a kansa. Ni ma kai kururuwa a kan kabarinsa aka dinga ba kabari ba bayan yaron su, wata ta dinga tambule-bule tana ihu, to dama yana raye tana yi baya hanawa, to za a dalilin wannan ihun da aka dinga yi za a masa azaba. Don haka ga irin waɗannan bidiyoyin suna nan da yawa wanda ake aiwatarwa da suka ta'allaka da janaba. Dan dai yana da kyau musulmi sai ya wasiya cewa to shi waɗannan ababe kada a masa, domin ya samu ya tsira, yana raye ya tsira, yana cikin kabarinsa. Allah ka tsayar da mu. Walidhalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusuna bidhalik, don haka nan ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yin wasiyya da haka. Sahabban Annabi suna yin wasiyya dangane da abin da ya shafi bisoma, sai su ga yadda suke so, sahabbai ba sai su gaya ma in sun zo rasuwa, waɗanda ba su rayu da Annabi ba, ko ma wanda suka rayu da Annabi sai ce mu ba mana irin yadda aka yi wa Annabi. Wal atharu anhum fi dhalika kathira, atharu da aka samu daga wajen sahabbai kan irin wannan wasiya tana da yawa. Min haga misali guda ɗaya, an Amr ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas anna abahu kala fi maradihi alladhi mata fihi alhidu li lahda wansibu alayya labina nasba kama sumi'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amir dan gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas, anna abahu babansa Sa'ad kala shi ne ya faɗa fi maradihi alladhi mata fihi, a jinyarsa da ya rasa cikinta, lokacin da jinya ta same shi ya fahimci cewa nihaya ne, ya yi wasiya dangane da yadda za a bisne shi, sai ce alhidu li lahda kumul lahadu, ku tona mini kabari lahadu, lahadu kuke so amma, saboda duka guda biyu sun halatta ko shakku ko lahadu. Wala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya rasu sahabbai cewa suka ce to wani irin kabari za a yi wa Annabi, akwai wanda ya iya tona lahadu, akwai wanda ya iya tona shakku. Kun san shi kabari tona shi ake yi, kuma sannan akwai wanda suka iya tona kuma biyan su ake yi, shi yasa hatta tona kabari ma akan biya daga cikin dukiyar mutum, likkafaninka akan biya daga cikin dukiyarka. Sabani yadda zaka ga mutum ya rasu kuma sai a dinga kewa wa masallatai, ina ne ake ajiyewa likkafani, a ta buga waya, akwai likkafani ne a waje kaza, kuma mutum yana da kuɗi ba, a sai a ɗiba a kuɗinsa, in ko ba ku da shi a ɗiba a dukiyarsa, haƙƙi ne, haƙƙinsa ne a ɗiba a cikin dukiyarsa a sai a masa likkafaninsa. To don haka shi Sa'ad sai wasiya ya ce ku tona mini lahadu irin yadda ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A zamanin Annabi, lokacin da Annabi ya rasu, sai suka ce wanne za a masa yake yadda za a yi, mu'aika, akwai wani shi an san ya gwanince wajen tonan lahadu, akwai wani ya gwanince wajen tono na shakku, ku aika musu a kan su zo, duk wanda Allah ya nufa ya fara zuwa shi zai, shi Allah ya zaɓa wa manzansa. Sai suka aika, tunda Annabi bai ce musu ga wanda yake so ba, sai suka aika cikin ikon Allah wanda kuma ya iya tonan lahadu shi ya fara zuwa, sai suka ce tona kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhidu li lahada, ku yi mini lahadu in je Sa'ad, wansibu alayya labina nasba, ku ɗaɗɗora tubalin ƙasa a kayan lahadun nawa ku tattoshe shi. Ai kasa ake cudawa ko kuma a sanya block na kasa, sai a sassaka a jajjera a jajjera a toshe wajen tukunna, sai a zuba kasa kuma a saurara ne. Kaga wannan shine yadda an kintsa an kuma tsare ita gawa. Wasu ababe daga cikin hawan al'ardu ba za su samu su kai zuwa gare ta cikin sauki ba, hikimar kenan. In kuda ne ma ta zo ba za ta kai gare shi, to nan da aka yi shi zuwa ga kirji matsala, ai kaga ba cikin sauki za ta iya tonawa ba, balle da fiya. Amma yanzu ka barbura sai ka ga yanzu dama nan nan ma da aka soma ruwa, za ka ga an yi sanarwa fadar mai martaba tana kira jiya ya gyara makabarta. Saboda ana cewa suna burmawa, ruwan sama kaɗai sai ya burma shi, saboda a sama sama aka tona shi, ba haka aka ce ba. Imaki yake wajibi ne a koyar da waɗanda suke tonan kabarin, in ba haka ba kuma kai da ba ka so a maka irin wannan yi wasiya, don dai yana daga cikin haƙƙoƙinka. Yanzu ga Sa'ad ya ce a yi masa nau'in kabari kaza, to in ka san ku a garinku mutane ba su iya tonan kabari ba, ko masu tona kabarin suna tonawa yadda su ga dama, to kai sai ka wasiya, sai ka ce idan ka rasu kai a maka tono wanda yake mai kyau wanda shari'a ta ce. Ba laifi ba ne kai wasiya ga wanda zai ma sallah. Idan har kai wasiya cewa wane ne zai maka sallah, to sai an jira shi ko yana wani gari ne shi. Mun gane? A ce baya nan yana Kano a lokacin da rasuwar ta faru, amma shi aka yi wasiya cewa kuma zai iya tasowa daga Kanon ya zo, maimakon sallace shi da hantsin, to shi wannan ba laifi ba ne in an jira har zuwa bayan azahar lokacin da zai samu iso. Jinkirin wannan bai zama aibi ba, tunda wasiya yayi kuma yana cikin imkani shi din ya taso daga inda yake zo. Amma in ya zamanto abin nan tasowar tasa akwai mashakka sosai, ko kuma ba ta cikin imkani ya taso daga wani waje ya tago inda yake, to a nan wajen sai ya zamanto wannan wasiyar ba za a iya infazinta ba, sai a samu wani wanda zai masa. Tanbihun tsani malai ya ce wata faɗakarwa ta biyu, idan kana li rajulin far'un warithun, idan mutum yana da ɗa wanda yake mai ganonsa, akwai al'aslu akwai al-far'u, ko menene al'aslu? Tushe. Me al-far'u? Reshe. To a gano in an ce al'aslu aka ce al-far'u me yake nufi? Yawo Hassan tabarakallahu fi, in an ce aslu uba da uwa tushenka kenan, ba daga nan ka zo ba. In an ce far'u kuma ba, ha, ya zama ƴaƴa da jikoki, ya zama ƴaƴa kawai, a ce ƴaƴa. Saboda a gado ba a magana jika, sai dai a magana ƴaƴa. In ka ce jika ai ɗan ɗa kenan ko, to ƴaƴa ake cewa kawai a hidimar gado. Saboda idan ƴaƴa suna nan ai jika shi wa yake neman sa, sai dai waɗansu yanayi wanda suke kaɗan ƙwarai da gaske. To idza kana da rajulin far'un warithun mata fi hayatihi, idan mutum yana da ɗa wanda yake yana cikin magadansa kuma sai ya riga shi rasuwa, ɗa ne na mutum sai kuma ya riga shi rasuwa, musamman a ce kuma ya rasu shi ma yana da ƴaƴa, kaga yanzu ƴaƴan ba su cikin gado, tunda yana da wasu ƴaƴan mafala, idan yana da wasu ƴaƴan. To fa inna alayhi an yusiya li auladi hadha al-far'i, abinda ake so a gare shi yayi wasiya ga ƴaƴan wannan ɗan da ya rasu. Wasiya ai tana karkashin ikon mutum, ko zai iya wasiya har ɗaya bisa uku, amma dai ɗaya bisa huɗu shi ne ya fi kamar yadda sahabbai suka ambata la'akarin da hadisin da muka karanta. To wannan yana da dama sai wasiya, ɗansa ne, sai yana da ƴaƴa kuma sai ya rasu, to sai wasiya cikin dukiyarsa. musu waɗancan yaran saboda za su iya tozarta. Sai musu wasiya ba laifi ba ne, ai su ba sa cikin magadansa, wanda ba a yi wasiya shi ne wanda yake gado. To yana da kyau ya musu wasiya bi mithli ma kana yastahiqquhu al-mayyit, ko da a ce ya musu wasiya da kwantankwacin abinda wannan mamacin zai cancance shi inda yana raye fa hasal. Mun gane matukar yana cikin wannan farfajiya ɗaya bisa uku ko ƙasa da haka. Aw bi shay'in min malihi fi hudud ath-thuluth, ko ma dai kawai da wani abu daga cikin dukiyarsa amma cikin iyakan nan ta ɗaya bisa uku da aka zayyana cikin hadisin Sa'ad. Wato ba addinin da yake wayayye kamar addinin Musulunci, yana kula da maslaha. Aina ambata mana ɗaya daga cikin hikimomin da shari'ar Musulunci ta tanadi yin wasiyya ko? Misali yanzu kamar a ce ɗan uwa shaƙiƙi, don ba da misali da shi. Mutum kuma yana da 'ya'ya, ga ɗan uwansa shaƙiƙi cikin umarsa, kuma a jikinsa ya dogara ya jingina. To kaga yanzu idan ya rasu na 'ya'yansa ne da hajiyoyinsa, wancan cikin mansa bai da wani abu. To yana cikin hikimar wasiya a abin Musulunci da ya sanya wasiya a ƙarƙashin wannan sayya, shi ma masa wasiya bai da gado, amma kuma za a iya wasiya a bashi wani abu. Kaga shi ma dai ya samu madafa daga cikin dukiyar ɗan uwansa. To haka nan waɗannan jikanunsa ne, yana da wasu 'ya'yan da za su kange waɗannan jikanun. Wala Allah babban ɗansa ne, wala Allah ɗaya ne daga cikin 'ya'yansa, kuma ya yi aure yana da 'ya'ya, wala Allah ta iya yiwuwa 'ya'yan ma ƙanana ne. Kuma wataƙila idan shi yanzu ya rasu kaga wancan shi sai su ya sha wahala yara, ba mai kulawa da su, wala Allah idan har 'yan uwan babansu ba su yi zumunci ba. To kaga yana da kyau shi kuma sai hararo wannan, to ai akwai dama da shari'a ta bayar na wasiya, yaran nan ina tausayinsu, ba na musu wasiyar wani abu. Yadda idan an rasu yana raye yana ɗaukan ɗawainiyar jikanunsa, duk makarantarsu da wani wane duk shi yake yi. To in ya rasu ma nan abin ya katse, wa zai ci gaba? To dan a ba su wani garanti nan ma yana da kyau mutum sai ya yi wasiya cikin wannan damar da aka bashi na ɗaya bisa uku dukiyarsa, ko ɗaya bisa huɗu a abin da sahabbai suka fi zaɓa, irin su Abdullahi ibn Abbas ibn Mas'ud da wasunsu. To kaga idan an yi wannan an tanada musu su ma wani abu. Ina ce abu shi in min mali ta hudud thuluth wa thuluth kafir, duba dai ɗaya bisa uku yana da yawa, to kenan sai a koma farfajiyar ɗaya bisa huɗu. Fa in mata, in ya rasu, walam yusli auladi waladihi, bai yi wasiya ga 'ya'yan ɗan nasa ba, fa innahum yu'tawna qadra ma kana yajibu alayhi an yusiya bihi, to za a iya ba su gargwadon abin da ya zamanto wajibi ya yi wasiya da shi. Amma wannan matsala ce, fahimta ce ta wasu daga cikin malama. Idan har mutum ya rasu, to waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna da rabo, su kaɗai suke da rabo. Wasiya kuma ba a yinta bayan mutuwa. Ina fata mun fahimta wannan. Fahimta ce ambata na waɗansu malama, ya ce da an haza dainun alaihi, suna ganin kamar wannan bashi ne akan uban bai biya ba. Fa in mata, in ku har ya rasu, walam yaktubuhu, bai rubuta irin wannan wasiya ba, lam yadai hadha daina, to kenan bai sauke wannan bashin da ke kansa ba. Wa ala hadha al-amal fil mahakim al-yawm, yace irin wannan ne su masu hukunci suke yin hukunci da shi a wajen su, wala Allah Masar, su haka suke hukunci, sai su dauka matsayin tamkar bashi ne da bai biya ba. To amma inda za a iya sama wannan madanfara, wallahu ta'ala a'lam, ko da ba a ɗauka masa gwargwado, don gwargwado a ce ga nasibi yankakke, to wannan Allah ne fi raba. Shi yasa da ya faɗi al'amuran gado sai ce nasiban mafaroma, rabo ne wanda yake bisa gwargwadon da aka yanke, Allah ya yanke. So Allah shi ya raba gado da kansa. To ba za a ce wani kuma wanda baya daga cikin wato abin nan magada kuma a ce an yanka masa wani yankakken rabo ba. Allahumma illa kama yadda aka ambata, ya halatta wanda yake raye ya yi wasiya har zuwa ɗaya bisa uku. To amma idan har ya rasu da yi wasiya, ba za a ce akwai wani abu yankakke ba, sai dai inda za a iya samun maɗanfara ko bayan ya rasu a ba su wani abu inda Allah subhanahu wataala ya tara irin su da ma wasu daban yace wa idha hadara ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu qululhum qawlan ma'rufa idan aka zo za a raba gado a da tara kayan ake waje guda to alhaji ya rasu ko mai dukiya rasu wancan dabbobin nasu du an hallaro su da shanu ne raquma ne awakai ne ga dukiya ga haja ga ko cash an zo du ana ta lissafawa to za ga jama'a an tattaru wanda mai gida ya saba musu hidimomi sun zo sun dan tsattsaya talaka wanda ake dan ba su sadaka sun zo sun dan tsattsaya da sauran dangi wanda su ma sun dan fara da mai gida kuma bai yi wasiya yace a ba su wani abu ba ko wala Allah sun zo suna so su ji ko akwai wata wasiya da aka ce za a musu sai suka ga ashe ba a musu wasiya ba ga kuma sun ga kuɗi mai yawa to shine Allah ta'ala ya ce wa idha hadara al ismata ulul qurba dangi idan suka halarci wajen da ake rabon dukiya za a raba matsalan a ce a kotu su ma dangi sun zo suka ji ana cewa akawun dan Allah ya ko miliyan 100 kaza ko biliyan kaza dan ashe Allah ya yana da kuɗi da yawa haka kaga su za su ji wani abu to sai aka ce su ma irin wannan ulul qurba wal yatama da marayu wal masakin da su miskinai duk suka zo suka ji yadda ake kaso wani an bashi miliyan 50 wani an bashi miliyan 70 wanci an bata kaza da gidajen can na kaza da kaza fa ai zuciyar su za ta kawo su su ma dan ararashe su sai Allah ya ce farzuquhum minhu su ma ku dan san musu daga ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku musu magana mai dadi ku ce to kun ga wannan abu ba namu bane mu yanzu lissafi muka yi muna rabawa kamar yadda Allah ne da kansa ya raba tunda har Allah bai rufa shi ne gida ya ce da wasiya ya muku ba sai ku yi hakuri mu yanzu ba mu san mu canja tsarin Allah ba ku yi hakuri kuma Allah ya buɗa muku amma sai a dan tsakuro wani abu wannan yana karkashin iko ne na shi wanda yake rabawa sai dan dauko wani abu kadan gwargwado tare da amincewa su dangi sai a ce to ga wannan ba mu dan ware kaza ai ya kamata su waɗannan cikin kuɗi miliyan 100 kaza din nan a dauko ko miliyan 10 dan karkasa musu mana a to ba laifi eh watakila ma yan mutanen kirkin su ce a miliyan 10 a kara musu ai zai zama 20 ko kun yadda su ce a mun amince sai a dauko su ma sai a ce to yanzu an ware miliyan 20 ban da ita ko ga wannan wannan ba laifi bane to kaga a karkashin irin wannan a iya samun madanfara da wannan mutum da shi mawallafin littafi yayi wallahu ta'ala a'lam Allah ubangiji ya ba mu ikon yin abin da ya dace shi musulunci yana da hikima ana kulawa da masalihul umma ana kulawa da takafulul ijtima'i duk wani hanya da za a ba a tsara wa mutane ladan su su samu wanda kuma yake fa'idanta daga jikin su ya ci gaba da fa'idanta ko bayan da su musulunci ya tanada amma idan har ba abi ba to sai kaga kai ladanka daga ka mutu ya katse su ma fa'idar da suke samu suke mora daga mutuwar ka ta katse amma in aka bi irin waɗannan hanyoyi sai kaga ladanka yana nan su ma kuma abin da suke mora yana nan musamman idan an bi abubuwan da ya shafi waqafi wanda muke bayani a baya to Allah ya dace da mutum da an so mashimfiɗa an yi mutum wasiyya kuma cikin an so hararowa a gado abin da ke gaba shi ne kitabul fara'id kitabin da zai magana a kayan rabon gado ta'arifu hami yake nufi da fara'id al-fara'id jam'u fariida jam'i ne na al-fariida shine fara'id wal-fariidatu ma'khudhun min al-fardi bi ma'ana at-taqdir abinda ake nufi da al-fariida an rike ma'anarta ne daga al-fard al-fard kuma shine at-taqdir yana dauke da wannan ma'ana har ilo at-taqdir ma'ana gwargwado kima kwatankwaci يقول الله تعالى الله مدوكي يا فدا cikin suratul baqara yace fanisku ma faratu ana magana dangane da gado wato matar da aka aure ta kuma ba a kusace ta ba kuma sai aka sake ta to fanistum fani abinda ba za ta ci gado ba za ta ci sadaki gaba ɗaya ba za fanistum ma faratu to za a ba ta rabin abinda kuka yanka mata gwargwadon da kuka yanka mata a matsayin sadaki ba ana nufi tana da rabin abinda kuka farlanta mata ba gwargwadon wato kun tana da rabin abinda kuka yanka mata na sadaki shine abin da ake nufi ai qaddartu gwargwadon abinda kuka kimanta na sadaki kuka bata to sai ta ci rabi rabi kuma a baina muku sai dai idan ku kun yafe ko kuma su sun ce sun yafe to sai koma janibi in shi yace ya ci girma shi kenan kuma hakan shi ya fi dace Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum ko wal fard fi shar wancan fasara ce lugawi amma shari'a abinda ake nufi da al fard anan huwa an-nasibul muqaddaru lil warithi shine rabo wanda aka yanka shi gawa ga mai gado rabon da aka yanka ga mai gado shi yasa Allah ce nasiban mafaruba rabo ne wanda aka yanka shi shi ne abin da ake nufi da alfarid an ce alfaraid rabe rabe kaso daban-daban da Qur'ani ya sanya التحذير من التعدي في الموارد an yi kashedi musulunci yayi kashedi kada ake tara iyaka dangane da lamarin gado Allah ne ya jibinci rabon da kansa don haka ba a so a shishige a cikin sa yadda aka ambata haka ake so a kiyaye laqad kana al-arabu fil jahiliyyati qabla al-islam yuwarithuna ar-rijala duna an-nisa la raba wa azaman al-jahiliyyah gabanin zuwa musulunci yuwarithuna ar-rijal suna ba da gado ne kawai ga maza dunan nisa banda mata mace ba a bata ita gadanta ma ake yi mutum idan mahaifinsa ya rasu yana da mata sai ya gaje su in banda mahaifiyar da ta haife shi amma duk sauran matan sai ya gaje su suna yin haka sai zamanto da ita da abin da take da shi gaba ɗaya zan mallakar sa in ya ga dama sai aurar da ita ga wanda yake so kuma ya kwace sadakinta in ya ga dama ya bata ta zauna a gidan har ta mutu abin da ta mallaka ya zama nasa da suna matukar zaluntar mata musulunci ya samu musu yanci kuma ba nan kawai ba har kasashen turai turai kuma yaushe ma suka samu yancin su mata mata kawai kamar commodity suke kamar haja ce a cikin turawa shekara 100 da wani abu ma da suka wuce a ƙasar turawa to musulunci ne ya ba su yanci waɗansu da ba su san Allah ba suke bibiyan maƙiya addinin musulunci wajen yarda da cewa wai musulunci da ya adalci ba wajen rabon gado da aka fifita namiji da mace ai dukkansu yaya ne ai dukkansu yaya ne amma yayan ma akwai bambanci a tsakanin su Allah ne bambanta ko ba Allah ne bambanta yayan ba ha Allah ne bambanta su shi yasa wannan aka ce namiji wannan aka ce mace ɗaya suke to me yasa ai tunda da halittar su ne dama Allah ya bambanta su tunda ya bambanta su a halittar su to a rabo ma sai bambanta da matsayin da suke da shi duk sai bambanta su in ana so a ce sai an daidaita to sai a kenan gyara a ubangiji a ce to ya ubangiji yanzu ka daina bambantawa tsakanin halittarka karka halicci namiji karka halicci mace duk in zaka ba mutum ƴaƴa kawai su zo su bai daya sai kuma ka canja dokarka wannan kuma mustahili ne la yusalu amma yafalu hum yusalu ana tambayan Allah abin da yayi to shi bambanta halittar tunda ya bambanta halittar kuma sai a tume shi me ya saka ya bambanta doka ta yadda ita mace ne ko su ma san yadda ita mace ne kuma halittar ta na jikinta ba irin ɗaya ne da namiji ba sai Allah ta'ala sai bambanta su a halitta don haka a rabon ma sai bambanta kuma shari'ar musulunci gatar da ta yi wa mata a wajen rabon gado ya fi gatar da cewa maza. In ka duba waɗanda suke cin gado a cikin mata, adadinsu ya fi waɗanda suke cin gado a cikin maza. Nau'o'in mata masu cin gado ya fi nau'o'in maza masu cin gado yawa. Kuma sannan ita aka ce ka ba wa sadaki, ita aka ce ko kuɗinta ya toka na sama kai za ka nemo mata abinci, kai za ka sama mata abin sha, kai za ka sama mata tufa, kai za ka sama mata wajen kwana, nata nata ne, naka kuma naku ne. Haka aka tsara. Me yasa ba ya koyi shirin wannan ba? Kai za ka mata dole, kuma kai za ka biya ta sadaki. To da a zamanin jahiliya ba sa ba da gado ga maza, a wato suna ba da gado ne kawai ga maza banda mata. Wal kibara duna sigar, manya ake ba wa gado banda yara ƙanana, ko namiji ne in ƙarami ne ba za a ba shi gado ba, sai manyan kawai su mamaye. Irin yadda ya zuwa suka so mu koma wa jahiliyar da babban ɗa a gida sau da yawa ana kawo mana ƙara raki yin wannan dinga fatawa. To ka san shi duk wanda za a yi nemi sulhu a wajensa sai dai ya daidaita, ba ya hukunci. In abu ya ci tura sai ya ce to ku je kotu ku kwata muku haƙƙinku. In an bi hanyoyi na maslaha abu ya gagara sai a ce to ku je wanda suke da hukunci su kwata muku. Sai kaga babban waya ya mamaye dukiya na kannansa ya hana a raba shekara da shekara, ya ce a ba komai, duk abin da kuke bukata ku zo ku za a dinga muku. Ya dinga musu ɗawainiya, ya kai su Makka, ya dinga biya musu kuɗin makaranta, in mata ne ya yi aurensu ya dinga ba su kuɗin kashewa, a to a raba ma kowa ba shi nasa. Shi kuma shi yake ta hidima da kuɗin, yana ta kasuwa yana jujjuyawa, sai a ƙarshe kuma sai ya zo ana ta rigima, ya ce to ai akwai nasa a ciki. Kaga wannan shi ma zalunci ne. An koma irin al'adar jahiliya, kashin dankali, babba ya danna ƙarami. To musulunci bai yadda da haka ba. Falamma ja'a al-islamu a'ata Allahu kullu fi haqqin haqqa, yayin da musulunci ya zo sai Allah maɗaukaki ya ba wa kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa, kowane ma'abucin haƙƙi sai aka ba shi haƙƙinsa. Wasamma hadhihi al-huquqa wasiyatan min Allah, waɗannan haƙƙoƙi sai Allah ya kira sai ce wasiyya ce daga Allah. Ma'ana abinda aka lazumtar muku, an muku ilzami ku kiyaye ku aiwatar da shi matsawar rayuwa, Allah ne muku wasiyya da kansa. Wani ku kuma ya ce faribatan min Allah, rabo ne, gwargwado da aka yanka daga wajen Allah ta'ala. Summa attaba ala zalika bitadhir shadid, sannan bayan da ya ambaci waɗannan cewa rabo ne daga gare shi, wani ku kuma ya ce wasiyya ce daga gare shi, sai ya biye da gargadi wanda yake mai tsanani. Wal wa'id al akid, da narko wanda yake mai ƙarfi gawa. Liman yukhalifu shar'a Allah fil muwarithi, ga duk wanda ya saba ma shari'ar Allah wajen gado. Fa qala ta'ala, Allah yace tilka hududullah, cananka iyakoki ne na Allah da aka zayyana din nan. Rabon nan da Allah ya lazumta da kansa ya faɗa, to iyaka ce ta Allah ya sa boundary, shinge ne ya sa baya so a tsallaka masa. Allah baya so ka shiga iyakarsa. Fa inna li kulli malikin hima wa inna hima Allahi maharimuhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda yake da mallaka na wani abu to yana da iyaka. Gonarka ce kana san iyakarka, gidanka ne ka san iyakarka, kulocinka ne ka san iyakarsa, kowa ne da yake da iyaka ya san iyaka, ya san kan iyakarsa, ko baya so a tsallaka maka iyaka. To shi Allah ta'ala ta san iyakar abinda ya ce haram, yana kiyayewa yana kula da haram ɗin da ya haramta, karka yadda ka tsallaka. Abinda ya umarni kadar istida'a, amma abinda ya haramta baki ɗaya. To sai ce tilka hududullahi, waɗancan rabon da ya ambata ya lazumtar muku shi a matsayin wasiyya na gado, iyakoki ne na Allah. Wa man yuti Allah wa rasulahu, duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa, ya wanzar da gado yadda Allah ya raba, ba shi shigi. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, al-mushrinsa, za a shigar da shi aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta, kuma zai dawwama a ciki, suna madawwama a ciki. Wa zalika al-fawzul azim, wannan fa shine babban rabo. Wa man ya'ti Allah wa rasula, amma duk wanda ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah a bayanin da Allah da manzonsa yayi game da gado, wa yata'adda hududahu, kuma ya ketare iyakokin Allah, abinda Allah bai ce ayi ba sai ya tsallaka yayi, imma a gado don aya ce muhkama, ba ai taqayyidin ta sai ga gado ba, duk da ta kudo ne a cikin siyakin gado, kowane irin doka ce Allah da manzonsa ya sanya iyaka, to wanda ya ketara yadkhulhu naran khalidan fiha, zai shigar da shi wuta kuma zai iya dawama a cikin ta, wala huwa azabun muhin, yana da azaba mai walakantarwa. Nan da aka ce khalidan fiha, sai ga wanda ya halatta ta, ya ketara iyakar sai ya halatta ketarawa. Me yasa ka ketara? Nan ba iyakar Allah ne kuma ka ketara? Sai ce to ai ba laifi bane, yanzu ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta, cewa ba laifi bane. Me laifi nan an yi kaza? Ai ba tambaya yake ba, tabbatarwa yake. Dan haka ake yayi fadan irin wannan lafazin, koda a wani abu ne karami, in dai aka ambaci Allah da manzansa to a kiyaye, kar a yi shishigi, kar a ce halal ko haram sai abin da Allah ya tabbatar. Ma yurathu min malil mutawaffa, abin da za a iya gada daga dukiyar wanda ya rasu. Idza mata al-insanu budi'a min tarakatihi bi mu'nati tajhizihi wa dafnihi, idan mutum ya rasu ana farawa ne daga cikin tarka ɗinsa, abin da ya rasu ya bari, me ake farawa? Bi mu'nati tajhizihi, kuɗin da za a kashe wajen kintsa shi, wa dafnihi, da bisne shi, sai a masa da kafani. Mu nan da muke amfani da itace ko bulo ɗin da za a yi, da na ce bulo ba wai ana nufin gina bulo a kan kabari ba ba. Misali idan ka aka yi lahadu a mutum, lahadu bulo ake sakawa a ciki a ruru sai, saboda shi ne wanda zai tsaya saɓanin tubalin ƙasa, sai a samu irin bulo ɗin nan na laka, sai a jera, sai a saka kamar yadda dai za a gini ta gefe, sai a saka, sai a rurrufe a rurrufe wannan kogon, a rufe shi. Shi yasa ka idan za a shigar da mutum kabari, in silali yake wani yake shiga ciki ko wasu, sai su shiga ciki sun fada, shi kuma sai a dauko gawar, sai a je ta gefen inda kafafunsa za su kasance, kamar mu yanzu nan sai a ce ta gefen arewa ko, to sai kuma a sako shi taka, sai a yi insilalin sa, haka ake sakarwa kabari, sai a insilalin, ba kawai ta ko ina ake jefa shi ba, a insilalin sa ake yi ta janibin inda kafarsa take kuma ta kai, sai wadancan sai su karba, sai a dinga tafiya da shi haka yana shigowa, to sai kuma a kwantar da kansa, kafafun ma kuma sun gama shigowa, sai a kwantar da su, haka ake shigar mutum cikin kabari. To wannan abin da za a sanya a tattoshe, mu yanzu kaga ice yake amfani da shi ko, kaddara ce babu itace, sai ga wai ana jira ina ice yake, a tanadi kuɗinsa sai a siyo masa, in kata ko ne kulankai sai a je a siyo masa, likkafaninsa sai a siyo masa, da dukiyarsa, wannan haƙƙi ne bayan ya rasu a cikin dukiyarsa. Allahumma in an samu wanda ya bayar shikenan fa'ima, amma a lokacin da aka rasa sai a ɗauka abin nan daga cikin dukiyar, ba sai an yi ta yawan masallataiya, ina ne ake da likkafani, ina ne ake da likkafani, kuma yana da kuɗin da za a siyo masa. To wannan ake farawa a cikin dukiyarsa. Thumma bi qada'i daynihi, ana dawowa abin da za a yi, wani ma an fi so kafin ma a sallace shi, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Abu Qatada Al-Ansari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsaya zai sallaci wata gawa cikin mutanen Madina, har mutane sun tsaya, annabi ya daidaita kamar zai kabbara, sai so ga annabi ya tsaya sai waiwayo wace, a alaihi dainu, ana bin sa bashi ne? Sai wani yace na'am ya rasulullah dinaran, ana bin sa dinari biyu, sai sau ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai koma gefe sai ce sallu ala sahibikum, ku zo ku yi sallah ma dan uwan shi. Manzon Allah ba zai yi sallah gare saboda sallar sa a matsayin me take, ceto ne, yayi ceto akan hakkin wani, shi yasa ce ku ku zo ku yi. Abu Qatada da yaga wannan dan uwan nasu zai rasa sai ce ya Rasulullah dinarani alayya wa ilayya, ya manzon Allah dinari guda biyun nan sun dawo kaina, nauyin biyan su yanzu ni ne zan biya, yana kaina ba akan sa ba. Annabi ya ce ka yadda suna kanka nauyin su wuyanka suke, yace nauyin su wuyana suke, sai annabi ya koma ya masa sallah. Amma haka ma fa kuma kashi gari sai annabi zai hada Abu Qatada, ya Abu Qatada ma fa Allah dinarain, ya Abu Qatada ina labarin dinar biyun nan, sai ce ya Rasulullah inna ma mata ams, ya manzo Allah jiya jiya da ya rasu. To kaga yanzu annabi ya zabar da shi, sai fahimci cewa tunda har annabi ya tambaye shi kina akwai shauran magana, sai iya bakin kokarin sa a ranar ya samu dinarin biyan ya biya. Kashi gari suka tafi sahasa da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ina labarin dinarin biyu, sai ce ya manzon Allah na biya dinarin biyun. Sai annabi ya faɗa wata kalma mai tsoratarwa, sai ce al'ana baridat alaihi jildu, yanzu ne fatarsa ta yi sanyi. Sai malamai suka ce da annabi ya faɗa haka ashe kenan, da Abu Qatada ya ce dinari bin sun koma kaina, asali suna nan a zimmar mamacin domin shi ne wanda ya karɓa. Inda Abu Qatada zai kasa biya to kenan shi wancan bai kubuta ba, kaga bashi musiba ne ko? Allah wadaran ƴaƴan da za a ce ana bin ubansu bashi, kuma har a faɗa a kawo shaida su ce su Allah bai faɗa ba, wai suna gama yana su zai yawa a cikin gadon. Kaji fa shi bai samo kayansa ba, ya je iya bakin kokari faɗi tashi Allah ya sanya albarka cikin lamarin sai ya samu dukiya. Su suna tashi suka ganta amma ba za su iya biya ma ubansu ba a cikin kuɗinsa, ba wai su samu nasu ba. Allah ya sauwaka. Farkon abin da za a yi wa mutum nagata ana dawowa kyanta ma kafin ma a bisne shi. Kaddara misali yanzu larurar da take sanyawa, kamar yanzu mutum ya rasu da magariba sai ka ga makabarta ba za su bashi ya je ba, saboda an sanya lokaci saboda wasu fitintunu da suke faruwa ko shekarun baya, sai aka ce to an sanya an iyakance lokacin da za a je banda dare. To misali kaga yanzu dole sai an kai kashe gari ko? Idan mutum ya rasu yanzu da daddare, to kamata ya ce kafin kashe garin a iya bakin kokari duk inda aka san za a samu labari game da bashinsa a samu. In kudin dama yana nan nasa ne, to nan da nan a je a iya bakin kokarin da za a yi a ga an bibbiya masu tun kafin a kai cikin kabari. Shi ne ce sun mabi ƙaba'i da yanayi, sannan a biya masa basu kansa, sun mabi wasiyyati, sannan kuma sai a dawo kan wasiyya da yayi. Fa in baqiya shay'un, in wani abu ya rage, qusima ala warasatihi, sai a rarraba shi ga magadansa gurgurdan nasibin da kowa Allah ya yanka masa. Da kaulin ta'ala, saboda Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha, ko min ba'di wasiyatin yusa biha, aw dayin, bayan wasiyya da yayi ko kuma bashi, shi ne za a bada gada. Duk da tartibin aya wasiyya ta fara zuwa, amma mun ji hadisi na Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, wanda ya ce qada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid-dayn qabla al-wasiyya, annabi sai da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hukunta cewa bashi ake so mu biya gabanin wasiyya, domin bashi shi wannan ai akan mutum yake, nauyi ne ko? Nauyi ne da yake kansa, haƙƙi ne, haƙƙoƙi ne na wasu yake kansa. To sai mutum ya sauke haƙƙin da yake kansa, shi ne auna akan tabarru. Shi kuma wasiyya nau'un na mina tabarru'at, da aka tabarru'i da kyauta ce,
wanda za a fifitawa shine haƙƙin da ke kan mutum akan kyauta. Ko misali yanzu mutum ne ana bin sa bashi, ana bin sa bashin naira 100,000 misali, ga 100,000 a hannunsa, sai kuma wani ya roƙe shi ya bashi naira 50,000, wa'adin biyan bashi yayi, kuma wani ya roƙe shi ya bashi naira 50,000, kuma ya san za a samu jinkirin kafin wata ɗarin ta sake zuwa. To bai daga cikin hikima ya ɗauki 50,000 ya kyauta da ita, ya je shi ya biya bashin da yake kansa, don nauyi ne wannan. Mun fahimta? Sai dai idan har yana ga cewa to akwai wata ɗarin tana tafi kurkusa, to sai je ba da baki ya ce to yanzu kun ga wani uzuri ne ya zo, amma ga 50 in kun amince nan da ɗan lokaci kaɗan ba ta, to ba laifi, to sai je ya kyautar 50. Wannan ya fi zamantowa aslahu. Don haka bashi shi ne yake kai, shi za a so mu biya masa bashi kafin wancan, domin shi kyauta ce. Allah ya samu dace, Allah ya bada kyakkyawan ƙarshe. Saboda lokaci za mu tsaya ne insha Allah, wani mako ma dora. Abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada, wanda muke kuskure Allah ya taimaka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إيه